الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi namu mai albarka littafin ahkamul janaiz wa bid'aha wanda al-sheikh Muhammad Nasiruddin Albani wallafa Allah madaukakin sarki ya ji kamalan darama kada amanta ajiya mun shiga dai abu na 12 kasru idamiha karya kashin mamaci wanda ɗaya ne daga cikin abubuwan da mallaka yake lissafo mana wanda haramun ne aiwatar da su akan kabarbara to malam ya fara mana bayani ne cikin wani bayani da ya dauko daga wajen malaman Hanabila malaman mazhabin Hanbaliya wanda suke bayani game da karkashin wancin hadisi da muka karanta ne muke ta bayani akan sa annabi sira da aminci tsara tabbata a gare shi yace karya kashin mumini yana mace daidai yake da karya kashin sa bayan lokacin da yake rai to karkashin wannan hadisin sai malama Hanabila suka ce haramun ne a yanke wata gaba daga jikin mamaci hakanan haramun ne a lalata gaggan jikin shi da wani dalili daga cikin dalilai kamar yadda kuma haramun ne a kona gawarsa ko da kuma mamacin shi ne wasici da haka to sai malam ya sa lamba a ƙasa wanda suke da littafi za su gani wanda nace ne muku ishara zuwa ga magana da zai tattauna akan ta jiya yace wa balagatil hanabila fi dhalika hatta qalu malaman hanbaliya sun zurfafa sun kai mutuka wajen hana taba jikin mamaci har ma sai da suka ce kama fil kashaf kamar yadda zo a cikin daya daga cikin littafan mazhabu al kashaf cewa wa imma tat hamilun biman yurja hayatuhu haruma shuqqa bataniha min ajli al hamli idan mace mai ciki ta rasu da dan da ake fatar rayuwarsa a cikin ta to sai malama Hanabila suka ce haruma shuqqa bataniha haramun ne a tsaga cikin ita wannan mamaciyar min ajlil hamli dan kawai a dauko wancan yaron haka malaman Hanabila suka faɗa suka ce muslimatun kanat aw dhummiyatun wannan mata ko musulma ce ko kuma kafara ce irin kafarar amana duk bai halatta tsaga cikin ta ba lima fihi min hatiki حرمه متيقنه لابقاء حياه موهومه سكتي دومن كوي دومن ا cikin wannan aiki akwai keta alfarma da take akwai ta asame yaqini ne ita alfarma shine ga mamaci ya riga ya rasu to taba shi taba alfarmarsa wannan an keta abinda shari'a Allah madaukakin sarki ta hana لإبقاء حياة موهومة دومن اتبتر دو ترايوا وچه تاكي تزتو ابن ديكي نفي دوانن شيني إدان اكا قاقا تكين تاكا لقو يارا با لليني اتينا درايبا تو كونغا اشي رايوا سزتو تيكي ننكو إتو كم وانن غاوة تغاتنا اتبتي إدان اكا قاقا تكين تفا يكيني ني اكن تيو الكيتا الفرمات تو سو دميزا اكيتا الفرمر غاوة تكي يكيني ني غاتنا اتي اكن dan jaririn da yake cikin ciki wanda rayuwarsa zato ne haka suka ce li anna al ghaliba suka ce saboda galibi akan abin da yake faruwa wa zahira zahiri shine anna al walada la ya'ishu suka ce wai galibi da kuma abin da yake a fili yakan faru shine dan da aka ciro shi daga cikin mahaifiyarsa bayan mahaifiyarsa ta rasu wai baya rayuwa kamar yadda suka faɗa wa ihtajja ahmadu ala zalika fi riwayat abi dauda بما روت عائشة حرم شغبان مذهبر جاغور مذهب امام احمد بن حنبل يهوجا da wan dalili kamar yadda Abu Dawud ya rawaito da hadisin da yazo daga nana Aisha qultu mala albani yace sai nace thumma zakara alhaditha sanan shi Abu Dawud sai rawaito hadisin da shi imam احمد din ya rawaito daga nana Aisha wa nasu Abi Dawud fil masail mala labani yace nassin magana Abu Dawud da ya kawo a cikin masail din ga ta kamar haka yace samitu ahmada Abu Dawud yace naje daga malami na Imam Ahmad dan Hanbal su'ila anil mar'ati ana tambayarsa game da mace tamutu wata gata a cikin halin mutuwa za ta bar duniya ko kuma ta mutum ma wal waladu yataharraku fi bataniha sai kuma ga da aka ga yana ta motsi a cikin ta ita ta mutu gata gawa ce a kwance amma kuma ga cikin ta yana ta motsi ya kai nan ya kai dama ya kai hagu tabbacin cewa dan da yake cikin ta akwai me rayuwa a tattare da shi to an tambaye shi game da wannan ayu shaqqu anha aka ce masa za a tsaga cikin ne a dauko dan qala sai babban malami imamu ahmad dan hanbal yace la ba za a tsaga ba me yasa saboda kasru azmil mayyiti ka kasrihi hayyan sai hujja da wannan hadisi saboda tsaga cikin ko kuma karya kashin mamaci bayan ya mutu to daidai yake da karya kashin sa yana raye wa allaqa alaihi sayyid muhammad rashid rida fa qala wannan babban malami mai suna as-sayyid muhammad rashid rida shi kuma sai ya ta'aliki a wajen wannan fatawar da malaman hanabila suka kawo shi kuma sai yace wastidlalu bihi ala tarkil janin al-hayy fi batni ummihi yace kafa hujja da wannan hadisi ayi hujja da shi akan abar dan da yake cikin mahaifiyarsa ya mutu mutlaqan a sake kawai a ce bai halatta tsaga cikin ta dauko shi ba ko da an san da rayuwarsa kawai a bashi ya mutu yace fihi gharabatu min wajhaini wannan fatawar ta su akwai gyara ta fuskoki guda biyu ce tana da matsala ta fuskoki guda biyu ahaduhuma fuska ta farko anna shaqq al-batn laysa fihi kasru 'azm al-mayyit yace abin na farko da ya kamata mu yi la'akari da shi shine tsaga cikin mace fa ba fa kare kashin ta bane ina fata an fahimta yace tsaga cikin mace ko kuma tsaga cikin mamaci bayan ya mutu to ba fa karye kashin sa bane karye kashi daban tsaga kashi daban dan yanzu alhamdulillah ma da yake akwai ci gaban zamani zaka ga wasu daga cikin mataye ma da yawa idan sun ji yawa zaka ga su suke sa hannu da kansu ma tsaga musu ciki a dauko dan da yake cikin su kuma su tashi cigaba da harkokin su wata mace ma a yanzu tsaga cikin ta dauko dan da yake cikin ta idan an jima da safa sai ga tana harkokin ta ba wani abu saboda haka abane da ya riga ya zama ruwan dare yanzu ana yi amma wancan lokacin zaka ga abane da yake kamar ana gani kamar abin da akwai a cikin akwai wani abu a cikin shi to kaga akwai bambanci da kare kashi kuwa amma wannan mutum ne zai je yanzu da ransa kai kashin sa yace a karya masa domin wani magani ko abin da ya kamata haka mala yace wa fanihi ma dalili nabi da bai kamata a ce ba za a tsaga cikin na dauko wannan yaron ba annal janina idza kana tamul khalqi yace hakika shi dan tayin da yake cikin mahaifiyarsa idan ya kasance an gama halittarsa ta cika tab wa ukhrija min batni ummihi sai aka fito da shi daga cikin mahaifiyarsa bi shiqqihi ta hanyar tsaga cikin fa innahu qad ya'ishu kama waqa'a miraran yace to ai yana rayuwa kamar yadda hakan ya faru da yawa sau da yawa an tsaga cikin kuma dauko yaron ya faru fadin ku cewa abin da yake galibi idan aka ciro dan baya rayuwa wannan ba daidai bane tunda an yi da yawa gashi yana rayuwa kuma mu mun tabbatar da haka yaran da aka ciro su rayuwa gashi nan musu sun girma ba da yawa indai likita ya tabbatar da cewa idan aka tsaga cikin mace za a ciro da lafiya to wannan da wahala kaga an ciro shi ga ya mutu sai dai kuma ta kaddara wa ta Allah subhanahu wataala bale ce fa hahuna to anan wajen akwai wasu abubuwa guda biyu sun haɗu wasu barna ce guda biyu sun haɗu wanda shari'a ta hana abu na farko inqabuhu wa hibdu hayatihi shine tsamar da rayuwar yaron tsamar da ran yaron wa hibdu hayati da kuma kiyaye rayuwarsa ma ahibbi karamati ummihi abu na biyu kuma shine tare da kiyaye martaba da karama mahaifiyarsa wacce shari'a ta hana a yi mata me a tsaga cikin ta bina'an ala anna shaqqal batni ka kasal azmi ma lace duk wannan ma abin zamu dauke shi ne fa idan muka yadda cewa shi tsaga cikin daidai yake da karya kashin mafsada ce guda biyu ta faru na farko shine a bar da a cikin mahaifiyarsa an san da ransa ya rasu wannan barna ce kuma barna bace barna ce abu na biyu shine a tsaga cikin mace wanda shari'a ta ce a kiyaye mata karamata da girmanta shi ma barna ce kuma barna bace barna ce ita ma idan mun yadda ma cewa tsaga cikin daidai yake da karya kashin ta to barna guda biyu ta faru kuma dole sai an yi daya ya za a yi kenan to akwai ka'ida ta malamin fiqh da suke cewa ittikhadhu akhaffu ad-dararain wajibun duk inda aka samu wasu abubuwa masu cutarwa guda biyu sun haɗu to rukun guda ɗaya daga cikin su wajibi ne ba'ana dole a dauki wanda yake mai saukin cutarwa sama da wanda yake mai cutarwa da yafi wannan ma'ana bahaushe ya ce da bakikkirin gwanda baki-baki to shi za a dauka a wannan fuska to sai mu duba mu ga da abin yaron ya mutu da kuma tsaga cikin wanne ya fi sauki wanne ya fi saukin cutarwa a tsaga cikin shi ne abin da ya fi ina fata an fahimta wannan fa za mu dauke shi ne ma fa idan ma mun yadda cewa tsaga cikin karya kashi ne idan ku tsaga cikin ba karya kashi bane to dama fa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abin da ya hana shi ne me karya kashi ina fata an fahimta yawwa malam yace wala shakka anna al-awwal arjah malam yace babu shakka na farko shine a tsaga cikin ya dauko yaron shine abin da ya farin jayi ala anna ashaqqa al-batn bi mithli hadha as-sabab لا يعد اهانه للميت كما هو ظاهر في عرف الناس كلهم مالتي ترى da cewa ma tsaga ciki ya dauko yaro a irin wannan sababin na yaro da rayuwarsa kada a bashi rasu yace ba irga shi a matsayin wulakantar da mamaci ko tozartar da gawa kama huwa zahiru fi urufin nasi kullum kamar yadda wannan zahiri ne a al'adar mutane gaba ɗaya dukkan mutane sun yarda da wannan cewa abu ne mai kyau fa sawabu abinda da yake daidai a wannan maganar qaulu man yujibu shaqqul batni wa ikhrajihi shine fadin waɗanda suka wajabta tsaga cikin mamaci da kuma fitar da dan idza rajjaha at-tabibu hayatahu ba'da khurujihi indai har an samu likita ƙwararre da ya tabbatar cewa yaron nan fa idan aka fito da shi zai rayu to a lokacin wajibi ne a tsaga cikin a dauko shi saboda tsamar da rai dole ne a lokacin to babu yadda zai kuma tsamar da rai sai an tsaga cikin wannan mamaciyar saboda haka babu wani abu waqad sarraha bihadha ba'dhum wani sashi daga cikin malaman malama na bayan da masu kan sun sarraha sun bayyana irin wannan magana karara sun bada fatawa da ita wa qala fi manar sabil ya fada cikin littafin manar sabil yace wa in kharaja ba'dhu hayyan me littafin manar sabil shi kuma sai kawo ta fatawa sai yace wa in kharaja ba'dhu hayyan wai idan sashin dan ya fito daga cikin mahaifiyarsa a raye ma'ana mahaifiya ta fara haihuwa da kanta sashin yaron ya fito sai ta rasu to kuma sai aka ga sashin nasa da yake waje yana motsi da alamu akwai rai a jikin shi to shi a nan wajen sai ya ce shuqqa lil baqi sai a tsaga cikin nata domin a tsamar da ragowar cikin nata a tsamar da ragowar jikin yaron da yake da rai liyata qana hayatuhu ba'da in an kanat mutawahima yace saboda tabbacin yaqini da muke da shi akan yaron akwai rayuwa a jikinsa bayan da kafin ya fara fitowa rayuwarsa zato ce ba a san zai rayu ko ba zai rayu ba to shi wannan kun ga sai ya dan sassata hukuncin akan wancan qultu mala albani yace wa makhtarahu sayyid rahimahullahu ta'ala abinda babban malami as-sayyid muhammad rashid zida ya zaba huwa al-asahu inda shafi'iyya shine dai abin da yafi inganci a wajen malaman shafi'iyya kama qala an-nawawi kamar yadda shi kansa imam an-nawawi ya nassanta haka wa'azahu liqawli abi hanifa yama jingina wannan magana da imam abi hanifa wa aktharul fuqaha da yawa daga cikin malaman fiqhu wa huwa madhhab ibn hazm kuma wannan mazhaba ita ce mazhabar ibn hazm az-zahiri wa huwa al-haqq insha Allah ta'ala wannan kuma shine gaskiya idan Allah madaukakin sarki yaso ma'ana dai abinda zan fahimta shine idan yaro aka tabbatar da cewa akwai rayuwarsa a ciki bai rasu ba yana nan da rayuwarsa mai faisa ta rasu to a lokacin ma malamai suka ce dole ne a tsaga cikin sa dauko shi dole ne wannan fato ita ce tafi inganci insha Allah ta'ala sai malai yace wa yustafadu min al-hadithi za mu fa'idantu da wasu abubuwa a cikin wancan hadisi da makaranta wannan hadisi ne shine karya kashin mamaci bayan ya mutu daidai yake da karya kashin sa a raye to a wannan hadisi za mu dauki fa'ida wasu abubuwa kamar haka abu na farko hurmatu nabsh qabr al-muslimi lima fihi min ta'rid 'idamihi lil kasri haramcin tone kabarin mamaci wanda yake musulmi saboda hakan zai iya kaiwa ga karya kashinsa tunda shari'a ta ce haramun ne a karya kashin mamaci to idan ka zo tone kabarin mamaci a wajen tone shi din zaka iya kare kashin sa baka sani ba kamar yadda hakan takan faru lokaci ana cikin haka kabari kawai sai ga an tono kashin mamaci ko abin da ya kama da haka wanda ka sai a mai da shi sai a biyar sai a rufe akan yi haka wani lokaci ba wasu gurare ne za a yi wasu ayyuka ana cikin haka kawai sai ga an tono ko kashi ko wani abu wani bangare na jikin mutum haka saboda irin tsohuwar makabarta ce ko abin da ya kama da haka to wasu kuma Allah madaukakin sarki yakan basu su dade jikin su ba abin da to su ga irin wannan wasu ma mutanen gaba ɗaya sun manta wanda suke da kayan shekaru ba su ma san cewa wajen makabarta bace to amma har yanzu akwai wanda Allah ya wanzar da gangan jikin su ba abin da take ana cikin har akwai sai ga an tono kashin mutum ko kafa ko hannu ko wani bangare na jikin mutum to irin wannan ba abin da ya kamata sai a mai da shi a rufe shi sai a fasa abin da zai a wajen abin da ya kamata kenan malai yace ولذلك كان بعض السلف شي سا wasu daga cikin magabata nagari yataharraju min ay yuhfar lahu fi fi maqbaratin yukthar ad-dafn fiha suke kin da abin ne su a makabartar da ake yawan binne mutane a cikin ta me yasa suke ki saboda kaga wajen binne mamaci idan makabarta ta yi yawa sosai da sosai zaka ga canji ake idan aka binne a can sai aje a binne a can sai aje a binne a can idan aka dade ba a binne a can ba sai a dawo nan kamar yadda kaga ana yi a wannan kabarta ta mata gidi idan aka dauke wancan kafa gaba ɗaya aka dade sai a koma can idan can din ya cika sai kuma a dawo nan sai a rinka haka gefe da gefe to irin wannan hakar zaka ga galibi an haƙo jikin mutane galibi saboda makabartun sun mana kadan ya kamata a ce an yi sababbin makabartu waɗannan an basu amma saboda rashin filayen da kuma rashin kula gwamnati sai ga har yanzu dai ita ce daga nan a koma can daga nan a koma can to yake cewa shi ɗaya daga cikin magabata yake cewa yana ki abin ne shi a makabartar da yake akwai yawan binne mutane a cikin ta abin da yasa ya faɗa haka ku shine yace qala al-imam ash-shafi'i fi al-ummi imam ash-shafi'i faɗa cikin tafsir al-ummi yace akhbarna malikun an hisham bin urwa an abihi an karko daga malik daga hisham dan urwa shi kuma daga mahaifinsa urwa ibn zubair kenan qala yace ma uhibbu an udfana bil baqi shi urwa yake cewa ba na so ba abin da zai faranta min rai ba aje abin ne ni a makabartar baqi makabartar baqi ita ce wacce makabarta ta ina ta garin madina ce to ba na so aje abin ne ni a can saboda makabarta ce da ake yawan binne mutane a cikin ta la an udfana fi ghairihi yace abin ne ni a wata makabarta wacce ba ita ba ahabbu ilayya shi yafi soyuwa a gare ni inna ma huwa ahadu rajulaini yace to duk wanda za a binne ni a kusa da shi ko a inda za a binne ni a cikin makabartar dayan mutum bi za a binne ni a kusa da shi imma zalimun imma kasance mutum ne da yayi zalunci a duniya ya saba wa Allah madaukakin sarki fala uhibbu an akuna fi juwari yace to bana so in kasance ne makotaka da shi ko da a makabarta ne kada a binne ni a kusa da shi wa imma salihun imma kuma ya kasance wanda za a binne ni a kusa da shi mutumin kirki ne bawan Allah salihi fala uhibbu an yumbasha fi idamihi to bana so saboda wajen binne ni a ce an tono a kabarinsa an karya masa kashi yace bana so ai haka kala yace wa in ukhrijat idamu mayyitin idan ku har wajen tono kabari akai rashin tsaya aka fito da kashin mamaci abinda ya kamata shine ahbabtu an tu'adu fatudfan abinda nake so shine sai a mai da shi inda aka tono shi a binne shi a bar wajen haka sai a fasa haka wajen kamar yadda na mai bayani a baya haka Urwa ibn Zubair yake barin wasiya akan wannan abu wa qala an-Nawawi fil majmu'i ma mukhtasaruhu imam an-Nawawi ya faɗa cikin littafin sa al-majmu' sharh al-muhadhab abinda a takaice abinda yake cewa shine wala yajuzu nabshul qabri li ghairi sababin shar'i baya halatta a toni kabari ba tare da wani sababi na shari'a ba bittifaqil ashabi da haduwar malaman mazhabin shafi'iyya gaba daya wa yajuzu bil asbabi ash-shari'iyyati ka nahwi ma sabaqa malai ce amma yakan halatta a toni kabari idan ya kasance akwai sababin da shari'a ta yadda da shi kamar yadda ya riga ya gabata wa mukhtasaruhu abin da yake nufi da ya gabata din shine maganar da ya ciro a wancan littafi da yake bayi na majmu' to abin da ya faɗa a wajen shine annahu yajuzu nabshul qabri yana halatta a tone kabari idza buliyal mayyitu wa sara turaban idan mamaci ya riga ya ridigdige har ya zama ƙasa kun ga yanayi ne da an tabbatar mutumin da yake cikin kabarin ya riga ya zama ƙasa, babu wani abu na jikinsa da yake a lokacin a same, to babu laifi a lokacin a tone kabarin ai wani abin da ya kamata a wajen. Wa hina idhin, to irin wannan lokaci, irin wannan yanayi, yajuzu dafnu ghairihi fihi, ya halatta a binne wani wanda ba shi ba a wajen, idan makabarta za a ci gaba da yi a wajen, to babu laifi sai a je a haƙa wajen sai a binne wani a wajen. Wa yajuzu dhar'u tilka al-ard, sannan kuma ya halatta a shuka wannan ƙasa, ma'ana ya halatta a mai da wajen gona, a yi wa wajen sassabe, a zo a gyara shi, a yi kunya-kunya, a zo a gona, babu laifi. Wa bana'uha, haka nan ya halatta a yi gini a wajen. Wa sa'iru juhul intifa wa tasarrufu fiha, haka nan ya halatta a yi dukkanin wasu fuskoki na amfanuwa, kamar a yi ginin makaranta ko a yi masallaci ko a yi dai wani abin da ya kamata amfani da shi a wajen. Amma sharaɗin da malamai suka bayar shi ne sai ya kasance dukkanin mutanen da suke kwanciya a wajen an tabbatar jikinsu ya diddige ya zama ƙasa, babu sauran ƙashi a wajen, shine abin da ya kamata. Ko kuma alal aqalla a ce mafi yawansu duk sun riga sun zama ƙasa, saboda idan aka ce sai kowa daga cikinsu ya zama ƙasa, to wani har abada jikinsu ba zai zama ƙasa ba daga cikin mutanen da suke kwanciya a wajen har abada. Wani haka Allah subhanahu wataala ya halicce shi, haka Allah madaukakin sarki ya tsara zamansa a cikin kabari, jikinsa ba zai ƙasa ba za ta ci shi ba, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya kaddara ƙasa ba ta cin jikin annabawa, to haka wasu bayan Allah nagartattu salihai su ma Allah baya bari ƙasa ta ci jikinsu, suna nan da yawa. To amma idan aka duba aka ga mafi yawan wanda suke kwanci a makabartar duk jikinsu ya diddige ya zama ƙasa, to babu laifi sai ai abin da ya kamata a wajen na amfani. Amma galibi yanzu za ka ga akan yi abubuwan da bai dace ba a wasu makabartu. Kwanakin baya can wata unguwa na ji wani fili ne ake bayani a kansa, wani fili ne za a sayar da shi, amma ga filin kusa da shi makabarta ne, ya ma ɗan shiga makabarta, wai za a sayar da shi kuma a zo a gini a wajen. Idan ka bibiya wani filin, shi kansa wani ɓangare daga cikin makabartar aka zo aka yanka, to aka yi irin wannan, kaga an yi ana yankan jikin makabarta ana sayarwa, wani wajen ma an binne mutane a wajen, amma sai a rinka yanka ana sayarwa. Wannan duk a gaskiya rashin kula gwamnatocin mu ne, kwata-kwata bai dace ba. Yadda ka san cewa kai yadda kake rayi za ka je ka gina gida mai kyau ka zauna, ba ka so kowa ya ci maka iyaka, to bai kamata kai ma ka je ka ci wa mamata iyaka ba, wannan haramun. Bai kamata ka je ka ci wa mata iyaka ba, ka bar su wala kamar yadda kai ma kake wala, babu wanda ke takura maka. Amma duk inda ake binne mutane zo ake ana ƙara ƙuntata shi a yankinan, a fili, a yankinan, a sayar. Kuma abin mamaki za ka gwamnatocin mu da ya kamata a ce sun kula da wajen, su ne suke ba da wajen a sayar, su ne suke yanka fulotu a gina wani abu. Idan kallon makabartar ta gidi-gidi shekara ta nan ana binne mutane a ciki, kowa ya san makabartar nan ta cika sosai da sosai, maimakon a samu wasu filaye a kusa da ita a extension ɗinta ya kasance an samu inda za a ci gaba da binne mutane lami lafiya. To amma filayen da suke kusa da wajen ka duba duk sai da su ake, ana chain layout a wajen, ana sai da filaye masu tsada saboda a samu duniya. To wannan ko shakka babu rashin kulawa da addini ne, Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Malai ce ya halatta a yi dukkanin sauran fuskoki na amfani a wajen idan har an tabbatar da haka. Wa tasarrufu fiha bittifaqil asabi, da kuma tasarrufi da kasar, ko idan ta gwamnati ce ta sirawa da mutane ko abin da ya kama da haka. Hakan dukkanin malaman Shafi'iyya sun yarda da haka. Wa hadha kulluhu idza lam yabqa lil mayyiti afru min 'azmin wa ghayrihi, wannan fa malai yace dukkanin hakan zai samu ne, zai auku ne idan aka samu tabbacin babu wani abin da ya ragowa na ƙashin mamaci ko wani abin da yake na jikin mamaci ko kansa ko kafarsa ko wani abu na jikinsa. Wa yakhtalifu dhalika bi ikhtilafi al-biladi wal-ardi, malai ce hakan ko yakan saba ne daga yanayin ƙasar waje da kuma gari. Wata ƙasar ta wani garin tana saurin diddigar da jikin mutum ta mai da shi ƙasa, wata kuma takan daɗe, saboda haka yanayin ƙasar wajen tana da alaƙa da tasiri wajen jikin mutum ya diddige zama ƙasa da wuri ko kuma ya daɗe a haka wani lokacin. Malai ce wa yu'tamadu fihi qawlu ahli al-khibrati biha, to irin wannan sai a samu ƙwararru a cikin sha'anin ƙasa, sai a tambaye su su ba da fatawa akan abin da ya shafi ƙasa, idan suka ba da fatawa sai a aiki da shi. Ma'ana irin wannan ƙasar tana saurin a riddigar da jikin mutum ko kuma ba ta yi abin da suka bayar na fatawa, to da shi za a yi amfani. Ina fata an fahimta. Yawwa, saboda su ne ahli zikir a lokacin sai a yi amfani da abin nan ɗinsu. Kuntu, Malam Albani ce wa minhu ta'lamu tahrimu ma tartakibuhu ba'd al-hukumat al-islamiyya, da wannan magana da muka kawo a baya ne zaka san haramcin wani abu daga cikin hukumomin garuruwan musulunci suke zakewa. Abu ne na haramun hukumomin na garuruwan musulunci suke zakewa galibi. Min darasi ba'dil maqabir al-islamiyyati, yadda aka sun zo sun dandabe wasu daga cikin makabartocin musulmai. Makabarta ce kawai ta musulmi, idan wani aiki bai ta kanta ko sai ga an sa maka tafila, an sa kawai tana level din wajen, kawai tana bi ta kansa, tana daidaita wajen da mutane a wajen a kwance da ba ruwan su, kawai aiki ya bi ta wajen. Za a yi wani gini ne, za a gina wani wata makaranta ko wani asibiti ko za a yi titi a wajen, kawai sai a zo a bi ta kan makabarta. Wasu daga cikin garuruwa duk suna yin haka. Malai ce wa nabshuha, ko kuma kaga an zo an tattone kabarbaran, an san nan makabarta ce, to amma sai a zo a tattone, a tattone duk abin da aka samu sai a ciro shi, sai a tattara kasusuwa da dauran da sauran sassan jikunan mutane, sai a kai shi can wani waje, sai a je a kyata rami, sai a je a binne shi. Me yasa? Saboda wai nan yanzu ba fa na mamata bane, yanzu aiki suke so su yi a wajen, saboda haka sai a je a tone jikin mutane. Malai ce wannan abubuwan da suke aikatawa da haramun ne. Min azalit tanzimil umrani, saboda za su yi wani tsari na raya gari, shi ne tanzimul umrani, za a yi wani tsari na raya gari, to sai a zo kai abu ta kama mata a wuce. Duna ayi mubalatin bi hurmatiha, ba tare da sun damu da kowane irin alfarma da mamatan suke da shi ba. Aw ihtimami bin nahyi an wata'iha wa kasri idhamiha wa nahwi dhalika, ko kuma su damu da hanin da shari'a ta wajen taka kabarin ko kare kashinsa, ko wani abu daga cikin abubuwan da shari'a ta na, duk babu ruwansa da wannan. Mota za a sa ta bi ta kan kabarbaran, kawai ta rinka dandabe su, a gyara kasa, a zo a foundation, a zo a cigaba da gini, kawai babu ruwansu. Malai ya ce wala yatawahamanna ahadun anna at-tanzim al-mushara ilayhi yubarriru mithl hadhihi al-mukhalafat, kada fa wani ya dauka cewa yayi wahami kuskuren zaton cewa wannan irin tsarin da muka nuni zuwa gare shi na raye birane cewa zai kubutar da irin wannan sabani da hukumomi suke yi a halatta, ta hanyar cewa zai iya halatta ta wata fuska daga cikin fuskoki, ko kadan ba zai halatta ba. Me yasa? Malai ya ce kalla, wannan ba zai yiwu ba. Fa innahu laysa min ad-daruriyyati, saboda irin aikin da ake galibi ba aiki ne na larura ba. In aka ce aiki ne na larura, shine aikin da dole sai an yi shi, ko da aikin ko ba shi, mutane za su ci gaba da rayuwa ba tare da sun takura ba. Saboda haka aikin da za a yi wanda zai biyo ta kan makabarta bai zama lalle dole tile sai an yi shi a wajen ba, za a iya tsallake a tafi wani zan aje a yi shi. Saboda haka ba larura bane. Abin da ake kira larura shine abin da an babu shi, mutane za su shiga cikin wani hali, za su takura, za su kasa rayuwa, ko kuma Allah ya su cutu. To bi ta makabarta ko gini a makabarta, me zai kara mutane? Babu abin da zai kara musu. Malai ya ce wa inna ma hiya min al-kamaliyat, kawai irin waɗannan ayyuka, ayyuka ne na kamaliyat, ayyuka ne da za a ce kawai na ado, na gyara gari, na kaza, shine kawai. Allati la yajuzu bi mithliha al-i'tida'u 'ala al-amwat, wanda baya halatta saboda irin waɗannan ayyuka ayi ta'addanci, a ketare iyaka akan sha'anin mamata. Fa 'ala al-ahya, malai ce wajibi ne akan waɗanda suke raye ay yunazzimu umurahum, da su tsara al'amuran su, duna ayyu ubu mautahum, ba tare da sun cutar da mamatansu ba. Wato abinda gwamnatocin, wannan abubuwa duk gwamnatocin mai kamata a yi wa wa'azi a kansu, a faɗakar da su. Yadda ka san mutanen da kake mulka suna da haƙƙi, ka kiyaye musu mutuncinsu, ka kiyaye musu addininsu, ka kiyaye musu rayuwarsu gaba ɗaya, to mamatan da suke kwanta ma su ma suna da haƙƙin da ka kare musu alfarmarsu. Suna da haƙƙin da aka kare musu alfarmarsu. Bai kamata a ce suna kwanci a je a rinƙa tono su saboda babu rai a jikinsu ba. Wannan keta alfarmarsu ce. Saboda haka addinin musulunci ya hana wannan. Idan da a ce gwamnati ta musulunci, ko kuma inda ake gabatar da abubuwa na musulunci, ba haka ana irin wannan abubuwan da bai dace ba. Malai ce min al-aja'ibi, yana daga cikin abubuwan ban mamaki, allati talfatun nadhru, wanda gani zai juya zuwa gare su, wanda ya kamata a ce an juya an kalli abubuwan da suke faruwa. An tara hadhihi hukumat tahtarimu al-ahjar wal-abniyati al-qa'ima ala ba'dhi al-mauta akthar min ihtiramiha lil-amwati anfusahum, za ka ga wasu daga cikin waɗannan hukumomi na garuruwan musulunci suna girmama wasu duwatsu ko wasu gine-gine wanda suke tsaye a kan wasu mamata. Ma'ana mutum ne ya mutu, wani babba ne a ƙasa ya mutu, sai a je daidai kabarinsa, sai a yi wani gini, sai a rubuta sunansa da lokacin da ya mutu da kaza, sai a sanya wasu fulawoyi da sauransu, ko kuma a yi wani ado a wajen a zagaye shi. Misalin da zan ba mu kuma irin misalin dogon yaro da aka yi, aka ce akwai inda ake ce masa kabarin dogon yaro, to za ka ga an yi butun-butumin sa a wajen ya tsaya da bindiga haka to irin wannan ginin da ake yi wani lokacin kuma gini za a yi a wajen kawai wani lokacin kuma coci za a yi wani lokacin kuma wani abu ne dai za a yi daban a wajen to irin wannan gine-ginen gwamnatoci sun fi girmama su sama da yadda suke girmama mata idan da aiki zai biyo ta kan irin wannan to za su tsallake masa a wuce a ce a wani babban yanzu bai kamata a ce an rushe kabarinsa ba ko kuma an rushe wannan butun-butumin nasa ba za a rushe shi ba sai a bar shi amma idan da aiki zai biyo ta kan makabarta to za a bi ta kan makabarta a wuce a rushe ta ba tare da sandan ba to kaga wannan matani ne mai kyau bai kasance wani dutse ko wani gini ya fa mutumin da yake kwance ko shakka babu wanda ya ci karo da abinda addinin musulunci ya tarbiyance mu akan sa malai yace fa innahu law qafa fi tariqi at-tanzimi da a ce irin wannan dutse ko irin wannan gini zai tsaya a hanyar da ake tsara birane ake kokarin faradawa al-mad'umu ba'dhu hadhi al-mad'umu irin waɗannan gine-gine da ake riyawa ba'dhu hadhi al-abniyati min al-qubab wal kana'is na gine-gine ko kuma ɗan ɗakuna da akan yi akan kaburbura awil kana'is ko kuma coci-coci wani hauhuwa da makamantansu turikata ala haliha to zaka ga gwamnatocin sun bar su akan halin da suke ba tare da sun buge su ba wa udilat min ajliha sai ga kuma an kauce an ratse musu min ajliha sakamakon su waɗannan ginanan da aka yi na dogon yaro ko wani gini da aka yi akan kabarin wani babban mutum da ake girmama shi a gari saboda su sai ka ga an kauce wa khari'atu tanzimi tsarin wannan birni da za a gyara to sai ga an kauce masa an yi wani abin daban wanda ba shi ba malaci ibqan alaiha domin dai a wanzar da ita kawai a bashi a nan inda take li'annahum ya'tabirunaha min al-athar al-qadima saboda su suna daukar waɗannan abubuwa wasu abubuwa ne da yake abubuwan tarihi tsofaffi wanda ake iya kallon su a tana da wani abu to amma kabarbura fa ba su da irin wannan alfarma saboda ka sai a bar ta kansa a wuce ba tare da an damu ba ina gani a ne kamata mu dakata insha Allah ta'ala saboda lokaci yayi sai idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu dora inda muka tsaya abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh